sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harandi da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 16 ga watan Yuni a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai wani hari a zirin Gaza da safiyar yau. Burin Iran na siyan tauraron dan Adam bai taba zama barazana ga Amurka. Wani bincike kuwa ya nuna cewa dukkan waɗanda suka taba kamuwa da cutar COVID-19 suna cikin hadari.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Niger, kungiyar Rotap da ke fafutukar ganin an yi adalci a sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ta yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta ɗauki matakan da za su ba da damar rajistar mutanen da ayyukan shimfiɗa bututun mai a ƙasar za su shafa.
Da wannan rajista shi ne matakin farko na diya wadda za a ba mutane wadda aka amshi gonarsu da wanda aka amshi gidajensu. Da ambarka nan tashin farko ambarka ba ka iya dawowa ka ce a sake ma wani abu ko a yi wasu abubuwa. Kenan shi ne muka koka muka ce mutane jama'a batar labari.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa shugaban kwamitin harkokin sojojin sama a majalisar wakilan Najeriya, Honorable Shehu Muhammad Koko, ya ce yana da ƙwarin gwiwa manyan hafsoshin sojan ƙasar na yanzu za su yi ƙoƙari wajen shawo kan matsalar tsaro a ƙasar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Sojojin Isra'ila sun kai wasu harhare ta sama a zirin Gaza da safiyar yau Laraba, abinda ta ce martani ne ga harba balan-balan masu cinna wuta daga yankin Falasdinawa. An kai harharen ne kan wasu sassa da ke da alaka da kungiyar Hamas, kuma su ne na farko tun lokacin karewar yarjejeniyar tsagaita wuta da kawo ƙarshen rikici na kwanaki 11 tsakanin ɓangarorin biyu a watan da ya gabata. Ƙungiyar Hamas ta yi gargaɗi da cewar za ta ɗauki mataki idan 'yan kishin ƙasa na Isra'ila suka ci gaba da aiwatar da shirin suna tattaki a gabashin Kudus a ranar Talata. Ɗaruruwan mutane ne suka fito don yin tattakin, suna ɗan ganawa a wani lokaci a bakin ƙofar shiga Damascus, tsohon garin Kudus, kafin tafiya zuwa bangon yamma. Wasu daga cikin masu jerin gwanon sun yi tarera waƙoƙi suna nuna ƙin jinin Larabawa, tare da yin watsi da tsawatarwa daga ministan harkokin wajen Isra'ila, Yair Lapid, wanda ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar irin wannan aikin abin kunya ne, kuma bai dace da addinin Yahudanci ko kasancewa ɗan ƙasar Isra'ila ba. Gabanin tattakin, 'yan sanda sun amince da su bi ta hanyar da za ta bi ta ƙofar Damascus, amma kada su bi ta ciki su shiga unguwar musulmai. Ƙofar shiga garin wuri ne da Isra'ilawa da Falasdinawa suka yi ɗauki ba daɗi a cikin watan Afrilu da Mayu. Kwamandan da ke kula da ayyukan sojan Amurka a yankin gabas da tsakiya ya ce burin Iran na sayan wani tauraron ɗan Adam na zamani daga ƙasar Rasha ba shi da wata barazana ga tsaron Amurka a yankin. A wata zantawa da muryar Amurka, General Frank McKenzie, kwamandan rundunar sojan Amurka ta tsakiya, ya ce tauraron ɗan Adam ɗin na Canopus V na Rasha ba shi da tasiri wajen kai harhare. Ya ƙara da cewar da gaske ba za su iya cimma wani abu mai yawa da shi ba, da alama zai ba su damar ganin wani abu kamar girman motar bus ta 'yan makaranta, wanda ba wani abun damuwa ne gare mu ba. A farkon wannan watan, jami'an Amurka da na gabas ta tsakiya sun faɗa wa jaridar Washington Post cewa jami'an sojan Iran sun tsunduma wajen ƙoƙarin samun tauraron ɗan Adam ɗin, kuma sun yi tafiye-tafiye zuwa Rasha tun daga shekarar 2018 don aiki kan yarjejeniyar sayan tauraron ɗan Adam. ya ce yayin da ake sayar da Canopus V don amfanin farar hula jami'an sojan Iran sun tsunduma wajen kokarin sayan sa kuma shugabannin manyan jam'iyyun juyin juya halin musulunci na Iran sun yi tafiye-tafiye da yawa zuwa Rasha tun daga 2018 don taimakawa tattaunawar yarjejeniyar.
To madalla, kafin ku ji karshen labaran za mu leka bangaren rahotanninmu. Kungiyar Rota mai fafutukar ganin an yi haske a sha'anin ma'adanan karkashin kasa ta buƙaci gwamnatin jamhuriyar Niger da ta dauki matakan da za su ba da damar rajistar mutanen da aikin shimfiɗa bututun mai daga Niger zuwa jamhuriyar Benin zai raba da gonakin su domin ganin ba a manta da kowa ba wajen biyan diya. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aika mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Rashin bayar da cikakkun bayanai daga wajen hukumomi a wannan lokaci da shirye-shiryen aikin shimfiɗa bututun mai ke kankama ya sa kungiyar Rotab fitar da sanarwa da nufin jan hankalin mahukuntan Niger a game da batun rajistar mutanen da wannan aiki zai tada daga matsugunan su. Muhammadu Ciroma Aisami kusa ne a wannan kungiya.
Da wannan rajista shine matakin farko na diya wadda za a ba mutane wadda aka amshi gonarsu da wanda aka amshi gidajensu. Da an barka nan tashin harko an barka ba ka iya dawowa ka ce a sake ma wani abu ko a yi wasu abubuwa. Kenan shi ne muka koka muka ce mutane jama'a batar labari alhali kudurin doka na biyar na doka mai lamba 37 cikin article kinta na biyar ta ce in za a fara wannan rubutu sai an yi sanarwa, bayan an yi sanarwa kuma sai ta ma jaddada cewa in za a sanarwa ana amfani ne da matakai na sadarwa wanda aka saba da su, wato kamar cewa le voie de communication habituel. To sai mun ga cewa wannan abu ba a yi shi ba.
Da jin wannan korafi, ma'aikatar ministan man fetur ta kira wani taron da ya hada jami'anta da na kungiyar Rotab inda suka tantauna wannan batu.
Sun dauka mu alƙawalla na cewa lalle za su amfani da hanyoyi na sadarwa saboda su ƙara gaya ma jama'a ga abin da ake ci. Ko mun kawo musu koken abubuwa kamar guda biyu. Na farko muka ce musu akwai ta komin wanda ake ce ma Alela cikin kudurin cikin arete da ministry hutu babu sunanta. Suka ce mu lalle su ma sun gane wannan sun yi kuskure kuma za su dauka matakai na su gyara wannan kuskura. Sun dauka mu alƙawalla na cewa kuma za su ƙara wallafa wannan kuduri na doka wanda ya kaddamar da fara wannan rajista na duk mutane duk jama'a wanda wannan abu ya shafa. Ko metr ɗaya ne in ya shafi gonarka kana da incin a baka diya, mu muna bi sau da kawa saboda mu ga duk wanda yake da haƙƙi bisa kan wannan diya gwamnati ta bashi haƙƙin shi.
Yunkurin jin ta bakin jami'ai a ma'aikatar man fetur bai yi nasara ba, to amma da yake bayani a game da batun rajistar mutanen da bututun mai zai ratsa matsugunan su a ƙaramar hukumar Urafan ta jihar Maradi. Magajin garin na Urafan Malam Nafi'u Habu ya ce ayyukan rajistar na gudana ba tare da wata tangarda ba, yayin da a ɗaya gefe ake ci gaba da ayyukan wayar da kan al'umma.
Ina iya cewa communiquing Urafan wannan aiki yana nan kusa da ƙarshen. Zaman da muke yanzu kamar muna jira irin wa'anda suka dan makara ko ɗaya ko biyu a rana, kuma hallau muna nan ga ɗaukar bayanai a kan duk mutanen da ya dace wanda suke ziyartar mu suna nan suna bin wannan wurare suna rubuce-rubucen nan ganin inda wasu kurakurai mun samu an gyara su don ganin wannan aiki ya tahi kamar yadda ya kamata.
Ƙananan hukumomi kimanin 33 na jihohin Difa da Zandar da Maradi da Tawa da Dosone bututun man da za a shimfiɗa a tsawon kilomita 1298 zai ratsa kafin ya shiga jamhuriyar Benin inda zai keta kilomita 694 akan hanyarsa ta zuwa gabar teku. A watan Satumban 2019 ne tsohon shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya dasa tubalin farko na soma ayyukan shimfiɗa wannan bututu da zummar samar da hanyoyin fitar da man ƙasar zuwa kasuwannin duniya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sulaiman Muna Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Majalisar Ɗinkin Duniya na kira ga sake fasalin tsari da sai sauƙaƙawa baki 'yanci rani aikawa da kuɗaɗe zuwa ƙasashensu yayin da take gudanar da bikin ranar tattalin arziki na duniya na kowace shekara.
'yanci rani sun nuna ci gaba da sadaukar da kai ga iyalansu da al'ummarsu a lokacin annobar tare da ƙarin tura kuɗaɗe da aka yi ta hanyar na'ura fiye da can baya, in ji Gilbert Hongbo, shugaban asusun Majalisar Ɗinkin Duniya na bunƙasa aikin noma, a cikin wata sanarwa. Abin takaici ne iyalai a yankunan karkara suna dogaro ne da kuɗaɗen da 'yan uwansu ke aika musu, samun damar karɓar kuɗi ko ma wasu hanyoyi da suka fi dacewa kamar asusun manhajar wayoyin hannu. Akwai buƙatar gwamnatoci da kamfanoni masu zaman kansu su hanzarta saka jari a cikin kayan aikin zamani na karkara don magance wannan. Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya, Anthony Guterres, ya yi amfani da nasa bayanin don yin kira da cire duk wani caji akan kuɗaɗe da ake aikawa kamar yadda ya kamata, kuma ga waɗanda ke cikin masana'antar su bunƙasa hada-hadar kuɗi ta 'yanci rani da danginsu. Bayanai daga Bankin Duniya sun nuna kuɗaɗe da aka tura zuwa ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi da masu matsakaicin ƙarfi sun shige dala biliyan 440 a shekarar 2020, an samu raguwa da kashi 1.6 daga shekarar da ta gabata. Bayanan sun nuna a watan da ya gabata ana tsammanin adadin kuɗin da aka aika a waɗannan ƙasashe zai ƙaru da kashi 2.6 a wannan shekarar da kuma kashi 2.2 a cikin shekara ta 2022. Shugaban Amurka Joe Biden da Vladimir Putin na Rasha za su gana a yau Laraba a Geneva, tare da ɓangarorin biyu da ke bayyana ƙarancin fata kan dukkan wata babbar yarjejeniya. Jami'an Amurka da na Rasha sun ce da alama za a yi tattaunawa ta tsawon sa'o'i 4-5. Tsarin da aka amince da shi ya haɗa da zaman farko tare da shugabannin biyu da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov. Kana sauran tattaunawar sai ta kunshi sauran masu ruwa da tsaki. Wani babban jami'in gwamnatin Biden ya faɗa wa manema labarai akan hanyarsa ta zuwa Geneva cewar wani abin da ka iya zuwa gobe Laraba shine maida jakadojin kowace ƙasa. Jakadan Amurka Ambassador John Sullivan da jakadan Rasha Anatoly Antonovo sun koma gida a farkon wannan shekara a daidai lokacin da dangantakar Amurka da Rasha ke ƙara tsami. Dukkanin jakadun biyu za su kasance a Geneva a yau Laraba. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya ce burin Biden a tattaunawar ya haɗa da neman wurare da Amurka da Rasha za su yi aiki tare don fayyace muhimman buƙatun Amurka, da kuma cewar za a maida martani akan ayyukan Rasha da suka ci karo da waɗannan buƙatun, da kuma shimfiɗa muradinsa game da kimar Amurkawa da fifiko kan ƙasarmu.
Aliyu Harande da ya karanto labaran duniyar. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Shugaban kwamitin harkokin sojan saman Najeriya a Majalisar Wakilan Ƙasar ya ce yana da ƙwarin gwiwa sabbin manyan hafsoshin tsaron Najeriya na yanzu za su yi ƙoƙari don ganin an magance matsalar tsaro a ƙasar. Honorable Shehu Muhammad Koko ya faɗi hakan ne a cigaban wata hira da Grace Alheri Abdi ta yi da shi kwanan nan a lokacin da ya kawo wata ziyara na Amurka.
A kwanan nan majalisa ta gayyaci manyan jami'an tsaron Najeriya baki ɗayansu ɗungurungun ɗinsu zuwa majalisa domin yin bayani dangane da matsalar tsaro da ake ƙasar nan take fuskanta. Wannan zama 'yan Najeriya sun sa zuciyan ko kuma sun soja sun ga an yi tun shekarun baya, tun waɗanda jami'an sojan da aka sauke suna a matsayin mulki domin ana nuna gazawansu. Dalili kenan ma da aka yi ta kiraye-kiraye cewa shugaban ƙasa ya canza su kafin sauke su. Menene ya sa ba ku gayyaci waɗancan rukunin jami'an tsaron ba, kuma menene ya sa aka yi wannan zama bayan fage?
A yanzu bari na tabbatar miki wannan sababbin hafsoshin sojojin Najeriya, mu a matsayinmu a majalisa ta wakilai Najeriya ba mu gayyace su ba, amma ina da labarin cewa sojojin sun gayyace su. To kin san ita majalisa ta ƙasa sanatoci ne da masa tarayya, kuma kowanne yana cin gashin kansa. Amma in na ɗauki ki baya kuma wa'ancan da aka sauke ba shakka ina daga cikin wanda suka kiraye kirayen cewa a saukar da su, saboda bayan sun daɗe al'umman Najeriya ma sun gaji da su irin basira ta yaƙi da sauran abubuwan da suke muke ganin cewa lallai kila sun gaza ko lokacin da ya kamata a ce su bari yayi. Wannan kuma Najeriya kuma kowa ya sa bakinsa, har Allah ya taimake mu, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi ma ya saukar da su aka sa wannan. To wannan da suka zo sababbi Hajiya, muna da fata ta alheri gare su, kuma mun ga abin da suka fara, mun ga haɗin kansu wanda kowa ya gani Najeriya. Kamar misali dai ni kaina da nake shugabanci na kwamiti nasu, na ga sun haɗa kansu wuri ɗaya, komai suke tare suke yin shi, yakin ma da ake tare ake yin shi, mitin tare ake yin shi, komai tare ake. To tabbaci na cewa abubuwan za su ci gaba yadda ake bukata, ko kuma abubuwa su rage na ta'addanci da kuma insecurity ya rage. Ba shakka ina tabbacin da ikon Allah za a samu saukin wannan abun, ko kuma a kawar da shi baki ɗaya. Bisa ma da wannan jiragen da muka samu na bayan Najeriya, tabbacin cewa lallai wannan kamfanin da muka je sun tabbatar mana watan bakwai, kamar yadda na gaya miki za a kawo wannan jirage, watan takwas kuma za a kawo sauran jiragen da suka rage a kawo guda shida. To in aka samu wannan sababbin kayan aiki ga kuma sababbin hafsoshin sojojin Najeriya da muka samu, ga su da niyyar aiki, ga su da haɗin kai, ga su da magana ɗaya, to yana tabbatar mu 'yan Najeriya cewa insha Allah abubuwan nan za su rage kamar yadda ake bukata.
To shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM a birnin Yamai. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fa'are wada harbisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Ba sauraro, barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu kawo kashi na biyu na taron kungiyar farkar da Fulani makiyaya su rungumi salama da aka gudanar a Abuja. A makon jiya, mataimakin shugaban kungiyar ta Ummi Nobe su kaɓe Fulbe, Abdulkarim Bayero, ya yi jirwaye mai kamar wanka kan fatan lamura su tafi daidai wajen shirin farfaɗo da burtalin shanu daga yankin arewacin Najeriya da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanar, don kawo ƙarshen fitina tsakanin makiyaya da manoma.
Arewa zumun ta samu dusai nishaɗi sai sharholiya, sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai kwamban siya.
An tattoshe labubuka inda masu shanukai za su dinga wucewa daga jiha zuwa jiha, amma haka kawai a dinga yi a baki ake an fidda kuɗi kamar yadda aka yi a baya, aka fidda biliyoyin kuɗi, aka ce za a yi ma Fulani grazing reserve, za a yi masu menene, aka zo aka shiririnta abun gwamnati su kakkashe kuɗin. To muna tsoron kada wannan abun ya sake faruwa, kuma saboda haka ne muna kira duk dole na gwamnatin tarayya ta duba ta yi tsari mai kyau, kuma a duba masu waye ne ma za a kamata a yi wannan abun da su, domin a cikin ma Fulani akwai waɗanda yawanci da su aka hada ya zamanto babu ma security a kasan, saboda su ake hada da security in an gaba Fulani da shanu sai a ce bandits ne, sai a je a kashe shi a kwashe shanu, sai hada da security da waɗannan da shugabannin Fulani marasa kishi su je su cinye dabbobin su.
Alhaji Abdulkarim Bayero, shin ku waɗannan kungiyoyin Fulani kuna daukar mutanen ku yan arewa ne, ko kuma baku da wata ƙasa ta kamaimiya?
Alal hakika mu yan Najeriya ne, ba mu san wata ƙasa in ba Najeriya ba.
Wato abinda nake nufi idan misali kamar maganar kawo ƙasar Yarbawa da kai ka ce yana cutar da makiyaya a wancan yankin, su ma daga can suna cewa makiyayan su dawo yankin arewa, ko gwamnoni da dama na yankin arewa ma na cewa makiyayan su dawo ga dazuzzuka nan su zo su yi kiwo. Shi ne nake tambaya, shin ku makiyayan nan kuna ɗaukar kanku asalin mutanen yankin arewa ne, ko baku da ƙasa ku?
Mun san yawa, mafiya yawa wa'anda suke kudancin Najeriya kamar yadda inyamurai suke zuwa suna neman arziki arewa ko Yarbawa, wayansu ya suka zama yan nan ma ba su san kasan su ba. To haka nan ma al'umman Fulani a can kudancin Najeriya su ma suna zaune ne, wayansu ma kakanninsu ma a can aka haife su ba su san arewa ba, amma asalin su yan arewa ne.
Yawa. To a ƙarshe Alhaji Abdulkarim Bayero, tambayar da za a yi, akwai Fulanin da ke nuna san ba yadda za a yi kiwo mai ma'ana ya tafi yadda ya dace sai ana yin wannan kiwo na yawo daga gari zuwa gari, matukar za a hana su wannan irin tsarin kiwo, to su ba za su ma iya ci gaba da wannan kiwon ba. Amma kai kana cewa za a iya ɗaukar matakai da za a iya yin waɗannan gandun dazuka da za a ba wa makiyaya su riƙa kiwon.
Idan ana son a yi wannan abun ya ci nasara, ba lokaci da za ta yi aiki ba, dole a fara, saboda mafiya mutanenmu akwai jahilci a tattare da su. Dole sai sun ansa an ilmantar da su, kamar ai yawancin kasashe irin na Afirka wayansu muna ganin kamar mun fi su ci gaba da irin wannan kiwon, kamar irin su Kenya da sauran gurare. Saboda haka Najeriya ko me ana tsara shi ne kuma da yaudara da kuma rashin kishin kasa, amma duk inda aka sa kishin kasa aka ce za a yi abu, babu yaudara, babu munafurci, babu cin amana, da yardan Allah za a ci nasara.
Abulkarim Bayero, duk da na ce a ƙarshe, in ka kula yawanci yanzu yankunan da ake kiwo su Burtali da sauran wajaje an ma maida su ko gonaki ko gidaje, kai ina jin akwai inda suka zama titunan mota ma. Akwai ma wanda wasu Fulani da taba zantawa da suka ce mini fadar shugaban kasa ma da nan ma rugar Fulani ne ma da dadewa.
Tabbas.
Wato kamar abubuwa ba za su iya dawowa yadda ake so a da ba, duk yadda aka yi ba dai za a rushe ba ne. Mutane sun karu da aka sai an sake sabuwar dabara.
Gaskiya wannan haka ne, an riga an yi sakaci, kuma tun da aka koma demokuraɗiyya 99 din nan zuwa yanzu shi ne aka gaza lamarin al'umman Fulani. Da ko wani mu dai tun daga bayan da ya fara mulki aka yi zaɓe aka fara demokuraɗiyya, al'umman Fulani suka fara shiga bala'i har zuwa yanzu. Amma mu abinda muke cewa gaskiya, duk abinda za a yi a samu mutane, duk da yake mutane masu amana sun yi karanci a ƙasa yanzu a Najeriya, mutane masu gaskiya yawanci in ka ga mutum yana magana ne don neman ci gaban kansa ne, ba don al'ummansa ba. Waɗanda ya kamata su yi abun ba su yi ba, shi yasa muka fito muka ce to bari mu fito mu yi gaba domin mu kira ga gwamnati lallai a ɗauka waɗannan matakai.
Waɗanne mutane ne kuke zargi ko tuhumar cewa ba su ɗau mataki ba, ko kuma yanzu kun zo kun ɗauka kenan?
To muna da kamar zaman da muka yi a Abuja, muka kira matasan Najeriya, mun tattauna cewa lallai muna da yan boko da yawa Fulani a Najeriya, muna da attajirai Fulani, amma duka sai suka yi brief da al'umman Fulani, suka koma suka yi shuru, wa'anda ya kamata su zo su nemi haƙƙin al'ummanmu. Wa'ansu ma kungiyoyin sun zo suna meeting ko suna zoma ba don Fulani suke ba, don abin da za su sa aljihunsu ne. To shi yasa muka fito muka ce to mu bari mu zo mu nuna wa duniya abin da ke faruwa, domin yawanci wa'ansu shugabannin Fulani da su ake wa'annan barnan, to ba sa son ma su fito su gaya wa duniya abin da ke faruwa da al'ummanmu.
A gaishe ka mataimakin shugaban Ummi Nobe Sukabe, yanzu ku biyo ni zuwa taron uwar kungiyar makiyaya Mete Allah da ya taɓo amsar korafin Ummi Nobe. Shugaban kungiyar na ƙasa Arɗon Zuru Muhammadu Kirwa ya ce ai duk matakan da suka dace a ɗauka an ɗauka.
Domin na farko, duk tsarin da ya kamata shugaban ƙasar Najeriya ya ɗauka domin a samu maslahar tashi rikicin makiyayi da manomi tun da hawan shi ya ɗauki matakin nan. Amma an ƙi barin hankali ya kwanta ma a fahimci menene yake son ya yi, da ya hitar da manufa ɗaya wadda za ta tashi rikicin, sai ma'abuta siyasa sai su juya manufar su maida ita ɓangaren siyasa, har abun ya kai yanzu lokacin da ma ake so a cimma abun ga yana son ya ƙure mana. Misali, shugaban ƙasa ya magana kan batun rugga. Duk bahilla ce ɗan kowa a Najeriya, in dai bahilla ce ne shi ɗan rugga ne. Ruggan nan ba wani abu ne za a je a ce an she hili za a gina ma bahilla ce, a gidan shi inda yake aka ce a koya mashi a sana'a ta maimakon ya kiya saniya ya sayar da ita 100,000, a koya mai da zai sayar da saniya yana iya kiya saniya guda yana sayar da ita 1,000,000. Kamar kaji da hilla ne ke yi na al'ada, idan akwai rugga za a koya mu bayilla ce ya yi kaza cikin sati 6 yana iya sayar da kaza, wanda bayilla ce kaza na cikin karamin economy nashi, don in laluran naira 1,000 ta kama shi kaza zai dauka ji ya sayar da, ba sai ya sayar da akwai shi ko ya sayar da. To sai aka koya mai cewa a'a in ka sa kaza 50 sati 6 kana sai da kaza 50 a kudin da zai kai naira 2000 yahi ka tsaya kana jiran kaza da sai ta yi shekara ka sai da zakara naira 1500 wannan shine manuwar da ta sa shugaban kasa ce aje a inganta ruggagen ba wai yin rugga ne za a inganta musu abun su wurin da suke a tabbatar musu da abun su wurin da suke a koya musu sana'o'i wannan wurin daidai da yanayin inda suke aka ramu shugaban kasa ce aka ce zai kwashe ya ce ai mahilla ne rugga amma ga can Lagos an yi tashar jirgin kasa kuma an yi titin jirgin kasa daga Lagos zuwa Ibadan wanda kuma ina ganin kila pastoralist bahilla ce kashi 99% shi ko 0% bai amfana da wannan jirgin kasan kuma kudin Najeriya ne aka dauka aka yi saboda a kare mutuncin rayuwar mutane da dukiyoyinsu kuma a sauƙaƙa musu rayuwa to abun mamaki sai a ce shi bahilla ce shi kuma duk abin da aka yi to na sauƙaƙa mai rayuwar shi ba a yi ba ba a taba yi ba kuma an yi ahito za a yi sai a samu waɗanda ke kalubalantar wannan al'amari to saboda haka mu bamu cewa ba a ci nasara ba tunda shugaban kasa kullun da gwamnoni suna ta creating abun da zai kawo sauki amma mutane na musu mummunar fahimta jami'an tsaro wahala hillani wahala malamai wahala yara wahala talakawa wahala domin an kihitowa da tsari na gaskiya a tsaya mutane su amince da shi a gwada don abun da duba a gwada ba a yanke hukuncin ba zai yi ba
masu sauraro da wannan zamu dasa aya sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shara a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
don ku jara kasar ku da gaskiya kuma Allah
to yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email bari mu fara da sakon Kabiru Abubakar Bulan Yaki da babba Haruna Bajoga suka ce muna kira ga mahukuntan Najeriya sai su yi wa Allah ceto yaran nan na Islamiya da ƴan bindiga suka sace a jihar Nasarawa duba da yadda wani rahoto yake a cikin yaran akwai waɗanda suka kamu da rashin lafiya sai sakon Abubakar Kawu Girgir yace salam VOA Hausa matakin da kasar Saudiya ta dauka a hajjin bana ma abun ba dadin ji amma muna addu'ar Allah ya kawo mana karshen wannan annoba ta COVID-19 da ke zama silan daukar waɗannan matakai Haruna Muhammad Katsina kuma yace malamai da sauran jama'a a duk inda muke ya kamata mu ƙara kaimi sosai wajen yi ma kasashen mu addu'ar neman zaman lafiya da kuma samun shugabanni na gari masu imani da tausayi Sai sakon mu na ƙarshe yace Allah ya sa taron da shugabannin kasashen kungiyar tsaro ta NATO suka kammala a birnin Brussels ya taimaka wajen shawo kan matsalolin da suka addabi duniya baki daya sako daga Sani mai lange-lange Yawuri da Aliyu Usman Taka Lafiya da Zaidu Bala Kofa Sabuwa to madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice
Sojojin Isra'ila sun kai wasu hare-hare ta sama a zirin Gaza da safiyar yau Laraba abinda ta ce martani ne ga harba balan-balan masu cimma wuta daga yankin Falasdinawa an kai hare-haren ne kan wasu sassa da ke da alaka da kungiyar Hamas kuma su ne na farko tun lokacin karewar yarjejeniyar tsagaita wuta da kawo ƙarshen rikici na kwanaki 11 tsakanin ɓangarorin biyu a watan da ya gabata. Kwamandan da ke kula da ayyukan sojojin Amurka a yankin gabas da tsakiya ya ce burin Iran na sayan wani tauraron ɗan adam na zamani daga ƙasar Rasha ba shi da wata barazana ga tsaron Amurka. Haka zalika an ji wani sabon bincike da aka gudanar a ƙasar Amurka ya nuna cewar kusan kashi 25 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 sun sami sabbin matsalolin kiwon lafiya bayan binciken su na farko.
Kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.